أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أجيك بدا تفسير سورة الأعراف tafsirin da muke gabatarwa a wannan masallacin juma'a da ke kofar fada a nan garin Damaturu jihar Yobe. Yau ma kamar yadda aka saba za mu ci gaba daga inda mai jan baki ya ja baki a yau uku ga watan Ramadana hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta 1442 wanda ya zo daidai da hudu ga watan Afrilu shekara ta 2021. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. جيا من رجايا من بياني أموضوء نما لنتا دكما ما دمي وان دكرشدي الله سبحانه وتعالى يتي منا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. إشارة زواجا kasuwar malamai zuwa sinfi biyu, malamai arrabbaniyuna, mutanen Allah masu kare martaban addininsa, da kuma malamai ƴan mucimu more waɗanda za a yi amfani da su a cimma burace-burace na duniya ko masu amfani da ilimi domin su samu abin duniya. Wanda kashi na farko من يهدي الله فهو المهتدي كشي نبيو ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. سنة الله سبحانه وتعالى يشيغا واني موضوعي دلد وانا موضوعي ينا دا علاقة دا موضوعي دا يقباتا وانا موضوعي چيوا اكوي وصوحة لتو مسمن دا متون دا الجني ودن دا الله سبحانه وتعالى ya halice su ya kage su domin kawai ya mayar da su kiraren wuta au ko kuma domin ya mayar da su fetir ko kananziri wanda da su za a yi amfani a hura wutan jahannama. Waliyazu billah. Wannan maudu'i ya zo a suratul baqara. Wannan maudu'i ya zo a surori daban-daban haka cikin suratul tahrimi وقودها الناس والهجارة. وأن وقودها الناس والهجارة نن تو الناس نشيني أن الله سبحانه وتعالى يا فيتي منا دم أنسا دومين ينون شيوا الناس بذي سايا كان متاني كليبا سبو دعك أنن سيهدا دع الجنو كوين دبيان زيزو أنن فيلي نزراء ishtikakin yazo a cikin Qur'ani kashi daban-daban hudu ne. wanda bashi da ilimin gharibul Qur'an ko mufradatul Qur'an sukan iya dagule mishi. Akwai zara ya zuru shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa fa asbaha hashiman tazuru riyah. A wannan istikakin ne aka dauko wazariyati zarwa, saboda zara ya zuru zarwan shine mazdarin sa, wazariyati zarwa, saboda haka ne ma ya din wazariyati din asalin sa wau ne, asalin sa wazariwa ti ne da wau, saboda dalilin kalima din wawiya ce wazariyati zarwa ba wazariyati zariya ba. Akwai wannan ishtikaki a cikin Qur'ani, sannan kuma akwai ishtikaki na zar da ya zaru. Asalin wannan ishtikaki a cikin Qur'ani ya zo wurare imma a siga ta amru wa imma a siga ta mudari. Siga ta amru wa zari alladhina yulhiduna fi asma'i, kamar yadda zai zo a cikin wannan aya, haka wa zari alladhina takhazu, zar din wato shine fi'il amri, haka nan zarni wa man khalaqtu wahida, ko fa zarni wal mukazzibina, irin wannan ya zo da siga ta amru ne. Sannan kuma zai zo cikin wannan sura wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun, kowa ya zarhun fi tughyanihim ya'mahun, ma'ana da ya a siga ta mudari'i. Da yawa daga cikin malaman lugha suna ganin cewa wannan ishtikaki asali su Larabawa basu yi amfani da madhinsa ba, kawai Balarabe idan zai yi amfani da wannan kalima, imma ya yi amfani da ita a amru wa imma ya yi amfani da ita a mudari, su ba su amfani da madi dinsa. Wanda kuma a kiyasi da zahirin larabci, madinsa zai kasance wazara ne, wazara ya zaru zar, amma wazara din a Laraba ba su amfani da shi. Kamar misali za ka ce wada'a ya da'u da, ma'anarsa dai da wazara ya zaru zar, amma wada'a ya da'u da din madi da mudari da amr kowanne Laraba suna amfani da shi. Amma shi kuma wannan Larabawa ba su amfani da madinsa, sai dai su yi amfani da mudari da amr. Saboda haka ne za ka ga a cikin Qur'ani wannan istikakin bai zo da filin madi ba. وَذَرِ الَّذِينَ يُلْهِدُونَ فِي أَسْمَاءِ زَر كَمَا يَدَزَيْ زُوَانَ كُو زَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ وَمَنْ خَلَقْتُ وَهِيدًا كُو فَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ duk wannan ya zo da siga ta amru ne, sai kuma ya zaru ko nazaru ko ya zar da ya zo a siga ta mudari, wanda ma'anarsa shi wannan bari. Sannan kuma akwai zarra mai shadda, wanda daga nan ne aka dauko zurriya da ta zo ko ina a cikin Qur'ani, ko da lafazin mufradi ko da lafazin jam'i, duk inda zurriya idan ta zo an dauko daga zarra ya zarru. Wannan zarra wani lokaci mudha'afi ne wanda yakan iya shiga babi na naqisi, kamar yadda ana cewa zamma ya zummu, kamar yadda za zo a ce zama ya zumu, kamar yadda za zo a ce za'ama ya za'amu, ma'ana zai zo da mudha'afi, zai zo ajwafi, zai zo mahamuzi. To shi wannan asalin idan aka ce zarra, wato abu ne wanda yake daqiq ko abu raqiq, wanda saboda kankantansa ba a iya ganin sa. Shi yasa zaka ga malaman lugha au malaman tafsiri zasu ga sun fassara da asgharu namla, ma'ana kiyashi, kiya shi abu ne mai rai dan kankani wanda bai da karfin gani ma baya iya ganin kiya shi kwaya daya na motsi ko na tafiya saboda kankantansa to wannan kwatance ne suka yi ba suna nufin zarra din kiya shi bane shi zarra din kankantansa ya wuce kankantan kiya shi saboda kiyashi mai karfin ido mai karfin gani yakan iya ganin sa amma in aka ce zarra wato kwayoyin halittu ne wadanda saboda kankantan su karfin ganin idon dan adam baya iya ganin su so ne abubuwan da sai an sa medical glass wanda likitoci suke hangowa suke gane cewa akwai wani abu mai rai anan yana yawo ko anan ma yanzu muna tare ba ma ganin komai akwai kananan ababe kwayoyin halitta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta masu fuka-fukai suna yawo kai kawo suna kewaye mu amma saboda kankantan su ne ba ma iya ganin su to wannan shine wannan istikaki na uku kenan na hudun sa shine wannan wanda mai jan baki ya karanta walqad zara'ana li jahannama shi wannan ana cewa zara'a yazru yana babi ne na nasara yansuru shine wani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa abinnan fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al an'ami azwajan yazra'ukum fihi dinnan yazra'ukum dinnan shine mudari'in wannan zara'a da muke kan fassarawa kenan ya zo a babi na nasara yansuru ne mudari'insa ya zo gude kacal kawai cikin wannan aya yanzura ukun fihi la'alla ba dan mudari'insa ya zo cikin qur'ani ba sai mu rasa wanne babi ne mudari'in yake da shi saboda akwai wasu abuwabu wadanda malaman mu'jami malaman qawamisi su al-qamusul muhit su as-siha irin su wannan mu'jam maqaisil lugha ire-iren su su kitabul aini da littattafai din ma'ajim na lugha wani lokaci suna sabawa da lugha ko babin da Qur'ani ya zo da su domin menene saboda Qur'ani ya haddace wasu lahajatul arab wanda su kuma malaman larabci ba su samu sun haddace ba domin haka ne akwai wasu kalmomi na larabci su larabawa ma a cikin Qur'ani suka san waɗannan kalmomi misali Allah ya hura dinnan hara yahu laraba ban san wannan ba sai da qur'ani ya sauko bala inda ci Allah yahu ra bala Allah yahu ra bala hara yahu kenan anan qur'ani suka sani to saboda haka ne zaka ga idan wani babi na kalimar larabci ta dagule inde akwai kalimar a cikin qur'ani to ka dogara da na cikin qur'ani to saboda haka anan idan aka ce zara'a yazru'u a halici abu halitta na musamman shi yasa da yace ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan sai yace yazra'ukum fi domin menene in aka ce halitta din ko yin abu ko kirkiran abu ko kera abu yana da manufofi domin haka ne zaka ga Qur'ani ya zo da kalmomi iri daban-daban mutaradifai wadanda suke zuwa da ma'ana na halitta wani lokaci zai ce khalaqa wani lokaci zai ce ansha'a wani lokaci zai ce bada'a wani lokaci zai ce badi'u bada'a na ayin wani lokaci zai ce zara'a kamar yanda ya zo a nan zara'a ya zuru to saboda haka kowanne halitta ne yin abu kirkiran abu ne amma akwai manufofi da dalilin da yasa aka kirkira misali qur'ani zaka ga ya ce badi'u samawati wal ardi
wani gu zai ce khalaqa samawati wal arda ko wa khalaqa samawati wal arda to sammai da kasai din kawai za a iya daura musu kalima ta khalaqa ko bada'a saboda gabanin ahalici sammai da kasai babu wani abu sama babu wani abu kasa sannan wani irin halitta ne wanda dan adam baya iya irin sa to amma misali za a iya samu mutane ne daban-daban guda uku kowanne halittar su aka yi amma irin yanayin halittar ya bambanta yanzu misali annabi Adamu Hawwa'u annabi Isa duk mutane ne dukkan su bashar ne dukkan su Allah ne ya halice su amma yanayin halittar ya bambanta annabi Adamu an halice shi da tabo da marahilin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fada min turabin min tinin lazibin min hama'in min salsalin wadannan marahil din guda biyar aka halice annabi Adam babu alakar namiji ko babu alaka babu alaka da kowa kai sai Allah ne ya halice shi ma'ana ba uwa ba uba daga tin daga turab da wadannan marahilin sannan ka koma kan annabi in ka koma kan Hawwa'u fa an halice ta kamar da ya tabbata a hadisi sahihi a kashin hakarkari na hagu na annabi Adam kaga ita ma Hawwa'u ba a cewa uwa uba da kashin hakarkari to shi kuma annabi Isa fa an halice shi da uwa ba a danganta masa da uba shi yasa ake cewa Isa ibnu Maryama ake ibnu Maryam ake nasabta shi zuwa ga mahaifiyarsa wayannan dukkan su mutane ne amma hadithan su fa ya bambanta haka ne misali hurul ayn da Qur'ani yayi magana akan su cewa yayi inna ansha'na hunna insha'a wanda wannan lafazin ansha'a yunshi'u din yana nuna ma cewa su hurul ayn a gidan aljanna an halice su da sura na dan adam amma hurul ayn ba ɗan adam bane su ba mata ne na duniya wanda suka mutu aka musu sakayya da gidan aljanna ba wasu mata ne a sura ta dan adam ko suran mata na dan adam aka halitta musamman aka halitta wa wasu a gidan aljanna domin a karrama su shi yasa a irabi wa hurul ayn kamsalil lu'lu'il makunun dinnan wa hurul ayn dinnan wasu suka ce irabin sa kamsalil lu'lu'il makunun sun takaita wasu suka ce wa hurul ayn irabin sa wa hurul aynun inna ansha'nahunna insha'a ma'ana hur din mubtada ne wajawwaza libtida'a bihi kaunuhu mawsufan shine ayn din khabarul mubtada kuma jumla ta inna jumla wa jumlatu inna wasmiha wa khabariha jumlatun ismiyya fi mahalli rafin khabarul mubtada kenan ma'ana hurul ayn din inna ansha'nahunna insha'a kirkiran su Allah cewa ya kirkiran su kirkiransu muka yi halittarsu muka yi halitta ta musamman to saboda haka idan aka ce khalaqa aka ce bada'a ko abda'a ko ansha'a duk waɗannan nau'o'in halittu ne daban-daban ciki akwai halittar da Allah subhanahu wataala kadai ne ke yi a ciki akwai halittar da dan adam ko wani abin da dan adam zai iya yin sa shi ma da irin ilimin da Allah subhanahu wataala ya sa masa to saboda haka ne anan Allah subhanahu wataala bai yi amfani da kowanne mutaradifi cikin mutaradifai ba sai da wannan kalima zara'a din walaqad zara'ana li jahannama kun ga anan da yace zara'ana li jahannama kaga kaman wani abu ne musamman wanda aka yi shi saboda wani abu daban wannan kalima yin abu saboda wani abu daban domin haka ma zamu ga Ar-Raghib Al-Asbahani wanda yayi fice wajen fassara mufradatin qur'ani yana fa'idantuwa da ibara ta qur'ani din wajen gano asalin ma'anar kalma a cikin qur'ani. Wannan na lura da wannan sosai saboda littafin shi mufradatul qur'an nayi iktisari sa nayi mishi muftasar khilal wannan muftasar din saboda yawan mudawala da littafin sai na fahimci cewa yawancin ma'anonin mufradatul qur'an din da yake daukowa yana fahimtar su ne a cikin qur'ani. Yanzu misali ya ce jahada abu ne ka tabbata gaskiya ne, jahada ka tabbata gaskiya ne ka kiyarda da shi shine jahada. Wannan ma'anan ya dauko ne ya fahimta a cikin qur'ani ne. Qur'ani yana cewa wajahadu biha sai ce wastaykanatha anfusuhum kenan jahada din ka kariyata abin da kake da yaqini shine jahada. Kaga wastaykanatha anfusuhum din yana iyakance mana da ma'anar jahada da bambancin jahada din da kafara. To kamar wannan ne ko ankara kamar wannan ne. To saboda haka anan da yace walaqad zara'ana ya kawo da hamza daga zara'a yazru yadda muka fada sai yace li jahannama. Mun kirkiri mun halittawa mun kirkira wa jahannama kasiran minal jinni wal insi. Anan kasiran din yana komawa kan kowanne daga cikin su kaman yace walqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wa kaseeran min al-insi ne. Sannan wannan zai zo ya baka cewa su mutane ko wasu mutane ko su aljanu da wasu aljanu ana halittar su ne kawai musamman saboda su zamanto kananzirin wutan jahannama ko kirarin da za a fura wutan jahannama saboda munin su wanda asalin su ma su ba ƴan adam bane. An halice su ne a surata gangan dan adam saboda irin ayyukan su da munanan zukatan su da halayen su da ayyukan su yana nuna su ba ƴan adam bane saboda dan adam akwai wani nau'i na fitra tattare da shi. An halici dan adam da sanin kyawawan aiki da son yin aiki kyawawa. To duk wanda yana da halitta sura ta dan adam amma kuma zaka same shi miyagun ayyuka ne yake yi, to asali shi wannan gangan jikinsa shine dan adam amma asali wato ba dan adam bane shi. Zamu zo muyi bayani Allah subhanahu wataala cikin wannan aya ya ce ulaika kal an'ami. Da yace ulaika kal an'ami sai yace balhum adal kamar yadda zai zo anan. Wannan kal an'am din ya kawo adatu tashbihi ne saboda kawai gangan jikin na dan adam ne amma asali ulaika al'am ne kawai ulaika al'am amma ta dakiki da ibara dakikiya ta qur'ani shi yasa ya kawo kaf yace ulaika kal an'am din kamar yadda zai zo anan gaba. Anan da yace kaseeran din nan shi lafazin kaseer a larabci wani lokaci yana zuwa ma'ana ɗaya da lafazin kabir sai dai kaseer muqabilin sa qalil kabir muqabilin sa saghir. Kowanne daga cikin su kamar yadda Ar-Ragib al-Asbahani ya faɗa suna canjin ma'anar juna. Sannan kaseer ana gayawa mufradi ana gayawa musanna ana gayawa jami'i amma jaizi ne ayi jam'in sa a ce hum nasun kathiruna ayi jam'in sa amma wa kathirun minhum fasiquna ma'ana da lafazin mufradi aka yi amfani da jam'i kamar yadda wannan tabi'a ce daga tabi'a ce wazani na fa'il ma'aduli an wazni fa'il kamar yadda Ibn Madi yake cewa
a cikin alfiyarsa wala tali fariqatun fa'ula aslan walal mif'ala aw fi'ila, ma'ana akwai wasu auzan fa'ul mif'al ko mif'al ko kuma fa'il ba a sa musu alama ta ta'anisi. Muzakkar mu'annas jidde ne, jam'i mufradi jidde ne, shi yasa Allah ya ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir. Man al-mala'ika din jam'i ne, bai ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahiruna yayi jam'insa ba, kamar yadda anan jinnu da insu din kowanne jam'i ne, kamar yadda zamu zo mu yi bayani. Amma ya ce kathiran, kathiran min al-jinni wal insi. An ce al-jinnu ishtikaki ne wanda aka dauko daga jimin da nunun guda biyu. Jimin da nunun guda biyu idan suka hadu suna nuna ma'anar abinda yake boye, boyayyen abu. Domin haka ne ake kiran dan da ke cikin mahaifa janin, janin. In ka duba za ka ga akwai jimin akwai nunun biyu a ciki. Da wannan ma'ana ne ake kiran gona da janna. Janna kasancewa idan tsuro ya fito a gona yana rife kasa, ba a ganin kasan. Da wannan ma'ana aka ba shi suna janna, kamar yadda da wannan ma'ana aka ba wa wato turs abinda ake kare makami da shi junna, junna, saboda yana rife mutum, aka kawo masa ara sai ka kare da shi, ya kare ka kenan, ya rife ka kenan. To daga wannan ishtikaki ne aka daukowa aljani suna jin, jin din, saboda kasancewa ba a ganin sa, ba a ganin sa, kamar yadda Qur'ani ya bayyana mana wannan, yake cewa abinnan min haisu la tarawnahum ko innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haisu la tarawnahum, to shi jinnu ba a ganin sa. Sannan kuma daga wannan ne aka kira mala'ika ma jinnu, saboda idan ka ce aljin kamar yadda ya zo a cikin wannan kalima, jam'i ne, jam'i ne na jinniyun. In ka ce jinniyun aljani guda daya, in ka cire ya'un nisba din ka ce aljin kuma zai zamanto aljanu. Haka ne idan ka ce al-insiyu, al-insiyu dan adam mutum guda daya, in ka cire ya'un nisba din za ka ce al-insu mutane. Wannan wani nau'i ne na ismul jinsi, mufradinsa yana zuwa da ya'un nisba, jam'insa yana zuwa da cire wannan ya'un din. Kaman ka ce rumiyun, rumiyun mutumin rum, in ka ce zanjiyun bakin mutum, zanjiyun baki mutum, in ka ce farisiyun, to in ka ce zanjiyun mufradi zanji ka cire yadin jam'i, farisiyun mufradi in ka ce faris jam'i, rumiyun mufradi in ka ce rum jam'i, in ka ce ar-rum rumawa, rumawa wulibatir rumu fi adnal ard, in ka ce rumiyun barume, barume mutumin rum kenan. Saboda haka jinnu din jam'i ne, insu shi ma jam'i ne. Domin haka ne zaka ga suratul jinni ya zo ya sa wa fi'ilin fa'ilin insu da jinnu, da jinnu ta wa inna zananna allan taqulal insu wal jinnu ala allahi kadhiba, bai ce allah ya qulal insu wal jinnu ba, kawo ta anan Allah taqula al-insu wal jinnu, yana nuna maka cewa al-insu din jam'i ne, al-jinnu din jam'i ne, saboda jam'i ne ake sa masa ta, kamar yadda Ibn Mali al-Fiyasa yake cewa wata'u ma'a jam'in siwa salimi min muzakkarin katta'i ma'a ihdal labin, yace duk wani abin da yake bada ma'anan jam'i in ka cire jam'ul muzakkar, muzakkar salim, to zaka iya sa masa ta, zaka iya cire mishi ta. Agunsa hatta jam'ul mu'annas salim ja'izi ne ka cire wannan ta din, wanda da yawa daga cikin malaman nahwu sun mishi itirabi
ya kamata yayi istisna'in jam'ul mudhakkar salim da jam'ul mu'annas salim ne shi kuma yace wata'u ma'a jam'in siwa salimi min muzakkarin kawai ya cire wannan wanda da yawa da suka mishi raddi karshe sayyidi ash-shaykh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah wa radiyallahu anhu alamin lugha na duniya yake cewa qur'ani yazo daidai da ra'ayin ibnu malik saboda qur'ani ya zakkara jam'ul mu'annas salim inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'a kal mu'minatu ba idza ja'at kal mu'minatu ba to saboda haka ne anan allan taqulal insu wal jinnu to shi jinnu din kamar yadda muka ce jam'i ne to al jinna shi ma jam'i ne amma to jam'in wanne ne daga ciki wannan jam'in da muke magana a kansa ne saboda ƙara yawai aka sa mishi ta misali aljinnu ne aka sa masa ta aka ce mishi aljinnatu saboda larabawa in suna so su yawaita ma'anar abu sai su sa masa ta kasancewa mata sun fi yawa akwai wanda ya rawu mata sun fi yawa sai a sa masa ta to aljinnun da muka yi magana a kansa shi aka sa wata aka yi zamanto aljinnatu aljanu auko kuma aljinnatu din lafazi ne mustaqil mai zaman kansa to ala kulli hal lafazin aljinnatu aljanu aljinnu aljanu ya bambanta da lafazin aljinnu din aljinnu inda qur'ani yayi itlaqin kalimar aljinnu yana daukan aljanu ne kadai amma aljinnatu kuma yana daukan aljanu yana daukan mala'iku me yasa aka kira mala'iku aljinna saboda su ma kamar aljanu ba a ganin su dalilin wannan qur'ani ya kira mala'iku aljinna inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waj'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba walqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharuna aljinnatun nan wadannan wurare guda biyin mala'iku ake nufi ba aljanu ake nufi ba saboda larabawa ba su taba hada alaka tsakanin Allah da aljani ba baya daga cikin akidarsu abinda suka fada mala'iku ne suka ce ƴaƴan Allah ne kuma mala'iku mata ne shine waj'alul mala'ikata alladhina hum inda ar-rahmani inasa ko ja'a ko waj'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa amma ba inda suka ce aljanu ƴaƴan Allah ne ko aljanu gabaɗayan su mata ne ba inda laraba suka fadi wannan a dalilin wannan aljinnatu a wuraren nan guda biyu ana nufin mala'iku ne to sai kuma kalima ta al-insu kamar yadda muka rigaya muka yi magana jam'i ne shima na insiyu jam'i ne na insiyu wanda kuma ana mishi jam'i anasi kamar yadda yazo a guri daya cikin Qur'ani wa anasiya kathira ko wa anasiya din jam'i ne kai tsaye na insiyu din saboda haka ne zaka ga akwai gurbin wannan yani sifa din a cikin jam'in sannan kuma shi kuma insu wannan yani sifa din ita ce aka zo aka cire ta wani abu muhimmi anan da ya kamata a yi magana akai ba ko ina ne a cikin Qur'ani idan aka ce annasu ana nufin mutane su kadai ba a lura da wannan duk inda aka ce ya ayyuhan nasu a cikin Qur'ani sun zo wurare 17 ne ana nufin mutane da aljanu ne gaba daya mutane da aljanu illa iyaka idan aka ce jinnu dan adam baya shiga ciki amma idan aka ce insu ko aka ce annasu aljani yakan iya shiga domin haka ne duk inda aka fadi sunan mutum a cikin Qur'ani da lafazin insu ko annasu to aljani yakan iya shiga ciki amma duk inda aka ce aljinnu to dan adam baya iya shiga ciki kuma zaka ga wurare ne da yawa a cikin Qur'ani shi yasa ake warewa misali ya ma'asharal jinni wal insi ku anan kathiran minal jinni wal insi ku wa qala awliya'uhum minal insi irin wannan da yazo to wayannan duk lokacin da aka kawo insu da jinnu kowanne yana zama a mahallin sa amma idan aka kawo insu ba tare da jinnu ba ko aka kawo nasu to aljannu suka iya shiga ciki to saboda haka ne idan aka ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum anan annasu din yana daukan mutun da aljani saboda menene wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabuduni tunda aljani ma an halice shi dan bauta mutum ma an halice shi dan bauta idan aka ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum to yana daukan har aljanin gaba daya to saboda haka akwai wasu ka'idodi wadanda suka shafi mufradi da musanna da jam'i wanda duk mai son fahimtar Qur'ani ko mai son ya fahimci shari'a to da bukatan ya san su domin haka ne zaka ga cikin ilimin usulul fiqh akan iya kawo mabahisi na ismi mufradi ko musanna ko jam'i saboda idan baka san wannan ba zaka zo ka kwaba ko kuma ka bata fassarar Qur'ani ta inda baka zata yanzu misali Qur'ani a babin gado ya bayyana mana yana cewa wa warisahu abawahu fali ummihi sulus ba yace fa in kana lahu ikhwatun sai yace fali ummihi sulus idan mutun ya rasu ba shi da yaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iyayensa su za su gaje shi mahaifiyarsa tana da sulusi shine 1/3 na dukiyar da ya bari abinda ya rage din guda biyun to wannan kuma shine mahaifinsa zai dauka sai ce fa in kana lahu ikhwatun dinnan jam'i ne na akh yan uwa kenan jam'i kuma mafi karancin sa yana farawa ne da guda uku shi Zaid bin Sabit Abdullah bin Abbas duk sun hadu akan cewa anan ikhwatun dinnan ana nufin yan uwa guda biyu ne ma'ana idan mutun ya rasu ba shi da yaya madama yana da yan uwa duk da yan uwan ba su da gado a dukiyarsa to idan yana da yan uwa guda biyu to za su hana mahaifiyar daukan sulusi maimakon ta dauki 1/3 sai ta dauki 1/6 kasanta ya ragu amma fa su ba su da gado kuma yan uwan da za su hana ta daukan kashi 1 cikin 3 ta koma 1 cikin 6 nan su biyu zuwa sama ake nufi to kaga kenan wannan zai nuna maka ba ko ina ne jam'i idan yazo jam'i ba kamar inda ba ko ina ne idan musanna yazo zai zamanto musanna ba yanzu misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa farji al-basara hal tara min futur thumma arji al-basara karratayn dinnan kun ga tasniya ne ai amma malaman tafsiri sun hadu cewa ma'anansa thumma arji al-basara karratin ma'ana musanna ne yana dauke da ma'ana na jam'i ne saboda da ganin sama so biyu kacal idonka ba zai koma khasian wa huwa hasir ba haka ne misali hazani khasmani sai Allah ya ce ikhtasamu bai ce ikhtasama ba kaga hazani musanna khasmani musanna amma ikhtasamu ba ikhtasama ba kenan ba kowanne musanna bane zai zamanto musanna akwai musanna wanda zai zamanto jami to saboda haka ne dole ne wajen fahimtar mas'alolin fiqh da kuma wajen fassara kalmomin Qur'ani da bukatar mutun ya san waɗannan ka'idodi waɗanda suka shafi mutaradifai na lugha ko waɗanda suka shafi mufradati na lugha saboda haka ne anan da aka ce kathiran minal jinni wal insi to kowanne daga cikin insu da jinnu an fade shi
kowanne an fade shi, tunda kowanne an fade shi kowanne zai zauna a mahallin sa. Amma idan aka fadi daya daga ciki insu ko annasu aljanu za su shiga, amma idan aka fadi jinnu to su kuma aljanu aka fadi jinnu su kuma mutane ba za su shiga ba. Sai Allah subhanahu ta'ala ya fadi dalilin da ku saurari wannan sosai, shine bayaninmu na farko. Sai fadi dalilin da yasa wayannan nau'i na aljanu, wayannan nau'i na mutane Allah asali yayi su dan su zamo fetur ko kananzirin da za yi amfani da shi a hura wutan jahannama, ko kirarin da za jefa wutan jahannama ta kama tukunan sauran masu wutan ma saura kuma a sa su. Sai ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha, sai ya ce walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Kunga wayannan wasu gabobi ne muhimmai cikin alhawasul khams wanda dan adam yake da su. Uwa uba zuciya, da zuciya ne dan adam yake zamanto dan adam. Dan adam ba shi ba komai bane ba zuciya tattare da shi, saboda alakar zuciya da ruhi, zuciya da ruhi ba sa rabuwa. Shi yasa al-Imam Ghazali yake cewa hatta bayan mutun ya rasu, bayan mutum ya rasu an binne shi ya zamanto kasa, zuciyarsa tana aiki tare da ruhinsa. To saboda haka dan adam, asurar dan adam, idan zuciyarsa baya amfani, kiransa ne aka yi da sura ta dan adam, shi ba dan adam bane. Shi yasa yace lahum qulubun la yafqahuna biha. Wannan lahum din yana magana akan jinnu da insun wanda aka yi su saboda su zamanto kirare ko kananziri ko fetur din da za a kunna wutar jahannama da shi. Sai ya ce walahum a'yunun la yubsiruna biha, suna da idanu amma ba sa gani. Ku lura nan ba yana nufin ganin ka na zahiri, ka ce kana ganin mota kana ganin mutane, ba wannan bane. Shi yasa bai ce la yubsiruna ba, la yubsiruna bi fatihi al-ya'i wa dammi al-sad, shine gani na zahiri. Sai ya ce la yubsiruna biha, shi ganin ba ana nufin wannan ganin da kowa duk mai ido yake gani bane, ana nufin gani na haƙiƙan nan dan adam, kamar da zamu zo mu yi bayani. Sannan sai ya ce walahum azanun la yasma'una biha, suna da ida, suna da kunnuwa, yace ba sa ji da wannan kunnuwa. Azan ba sa ji da wannan kunnuwa. A nan wato wani sirru ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi dan adam da ake magana, halittan dan adam din guda ɗaya yake, amma guda biyu ne shi. Yadda yayi zamanto guda biyu, akwai dan adam wannan zahirin gangan suran kira, akwai dan adam na batini wanda kuma wannan na batini shine dan adam original. Ta yadda zaka gane kai din abu biyu ne, zaka ga cewa baka magana da harshenka amma kana magana a tunaninka. Zaka ga mutum a tunaninsa yana tafira, zan je buka ba, zan je kaza kaza, wanda yake kusa da shi baya jin muryan komai. To wannan dan adam, hakikannin dan adam, wannan dan adam na batini da shi kake tunaninka, kike shi shirye komanka, saboda ba yadda za ka yi ka rabu da wannan dan adam din na batini, saboda shi ne dan adam original din. To domin haka ne sufayenmu suke cewa, to duk mutumin da yake bautawa Allah a gangan jiki, zuciyarsa na tunani yana yawo, yana bautawa Allah a gurɓataccen dan adam, sannan original din dan adam din ya kefance saboda harkoki nasa na kansa, daga bisani ya fifita kansa akan Allah subhanahu wa ta'ala. To saboda haka, to shi wannan dan adam din na batini din, yadda muka buga misali cewa zaka iya yin magana na kusa da kai baya ji magananka na cikin tunanin nan, to zaka iya gani kana da harshe na wannan dan adam original din, kana da hanci na wannan dan adam original din, kana da kunne, kana da idanu, kana da dukkan gabobi na wannan boyayyen dan adam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice ka tare da shi duk. To saboda haka shi wannan original din dan adam din shine dan adam. Allah subhanahu wa ta'ala yakan iya halittan dan adam na zahirin gangan jikin da sura na dan adam, wannan original din kuma sai a halice shi da sura ko na kare ko na zaki ko na alade ko na kyanwa da abin da yake kama da wannan. To shine zaka ga wannan sura na zahirin kuma zaka ga yana da ya tabi'antu da halaye na wannan sura ta batinin, ko zaki ne ko kare ne ko har zuwa karshe. To domin haka a dan adam zaka ga ko wanda idan bai kashe dan adam dan uwan shi ba hankalinsa ba zai kwanta ba, kamar yadda zaki baya iya cin mushe sai dabbar da ya kashe da kansa, baya cin komai. To saboda haka wannan shine dalilin da yasa aka mayar da su kirare na wutan jahannama. Asali ma ba mutane ne aka kona ba, mutane ne a sura ta gangan jiki kawai, amma batinin su halittan da Allah ya musu wasu halitu ne daban. Saboda haka irin tabi'o'in su, irin ayyukan su yana sabawa da fitura da jabaliya da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wa dan adam. To saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yace ula'ika kal an'amidun. Dazu mun yi bayani akan wannan adatu tashbih din ba, ula'ika kal an'ami insafi ne da ibara daqiqiya ta Qur'ani yasa akai amfani da wannan kaf din, saboda kar a raba maka da hankali, kar a raba ma da hankali. Asali kawai ula'ika kal an'am ne. Akwai dan adam zaki, akwai dan adam kare, akwai dan adam maciji, akwai dan adam canwa, akwai dan adam. Shi yasa Maulana Sheikh Ibrahim Inyas a risala da aka buga kwanan nan, ragowar wasu wasiƙunsa wanda Sheikh Abdul Fatih radiyallahu ta'ala anhu bai samu ya saka su cikin littafinsa Jawahirur Rasail ba, aka gano wasu wasiƙu aka tara a ciki. A cikin wani wasiƙar sa yake cewa mutane suna mamaki cewa musulunci ba shi da tausayi, ba shi da shafaka, musamman al-mustashriquna, turawan mulkin mallaka suna tuhumar musulunci da wannan cewa jihadi din wato kashe mutane ne. Sai ya ce to ai asali ma wanda ake kashewa a jihadi din yace ba mutane bane ake kashewa. Ku duba ilimi irin na Maulana, ba mutane bane. To ma'ana irin waɗannan dabbobi ne, dabbobi ne Allah ya halice su da gangan jiki, sura na gangan jiki. Saboda haka za ba su da tabi'o'i da fitra da jabaliya irin na dan adam. Shine Qur'ani yace ula'ika kal an'ami. Saboda dan yace maka ula'ika kal an'amu, ya dagula ma da hankali, ba za ka iya fahimta ba. Yaya za ka yi ga mutum dan uwanka kana gani idansa, bakinsa, hancinsa, hannayensa, ce ma dabba ne? Ya wuce gejin hankalinka, bari a gaya ma daidai da hankalinka a ce wayannan kamar dabbobi ne, kamar dabbobi ne. Abin da yasa zaka tabbatar da wannan, Allah subhanahu wataala sura sifar da ya basu a wannan aya yace lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha, dinnan irin wannan sura ne ya bawa gunki. Yace wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsiruna wa hum la yubsiruna. Yanzu kaga gunki a tsaye da idanu kwara-kwara da hannayensa da kafafuwansa, kan zira masa ido zai zira ma ido, sai ka dauka yana gani ya mafanko ne. Wa tarahum yanzuruna ilayka yace wa hum la yubsiruna, kamar yanda anan yace wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, su ma guma kansa yace wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsiruna. To kaga kenan asali su din ba dan adam bane. Saboda haka Allah subhanahu wataala kawai ya kira su, ya gina su ne a sura ta dan adam, shine yace ula'ika kal an'ami, sai yace bal hum adal. Kaga zaka gane cewa wannan kafu tashbih din ashba ashbaha bizaida, saboda yace su din sun fi dabbobin bata, saboda su dabbobin suna kan fitra irin tasu, suna jabaliya irin tasu. Saboda dabba duk abin da Allah subhanahu wataala ya halici dabba don wannan abin, dabba ya yadda an masa. Yanzu da kake hawa kan rakumi, kafi ka rakumi karfi ne, in ya ga dama ba zai buge ka ya gudu ba, ya hana ka hawa. Amma Allah ya, Allah ne ya halice shi don ka hau kansa, zai barka ka hau kansa, ka lafta masa kaya, zai barka ka lafta masa kaya. Haka sa ba ka fi karfin sa ba, balle giwa uwa uba yanzu ire-iren su, irin wajejen su Nepal, irin su Sri Lanka, nan su India, suna kamo giwa tun suna kanana, su rene su mayar da su dabbobin gida, suna lafta musu kaya, suna hawa. To kaga giwa ya kaga karfinsa da kirarsa. To saboda haka, haka nan dabba zai yadda ka kwantar da shi wurin ka yanka, saboda yanka shi da kake yi shi bautan Ubangijinsa ne, umarnin Ubangijinsa ne. To amma kuma fa wayannan, kuma wayannan mutane da ake maganar su, wadanda aka gina gangan su sura ta dan adam, kuma fa to ba sa tare da komai na fitra ko jabaliya ko biyayya ga shari'ar Allah subhanahu wataala. Shi yasa yace balhum adaltu, su sun fi dabbobin da aka shabbaha su bata, saboda dabbobi suna bin shari'a irin shari'ar da Allah subhanahu wataala ya shar'anta musu. Sai ya ce ulaika humul ghafilun, wayannan su kuma wato al-ghafilun ne, ba su ma san da ba an halice su ba. Mutum ne yana duniya bai ma san yana duniya ba, Allah ne ya halice shi bai ma san da cewa Allah subhanahu wataala ya halice shi ba. Ayyukan da yake yi din kuma ayyukan su suke tabbatar maka da wannan. Dan adam, dan adam dan uwanka ne, ka kashe shi ka caji aljihunsa, ka dauki naira 2000 ko 3000, abin da dai ya samu kawai, kuma ka raba shi da ransa har abada. La'alla yana da yara, yana da mata, yana da iyaye, shi yake daukar nauyin su akan 2000 ko 3000. To kaga wannan dan adam ne. To shi yasa Allah subhanahu wataala yace akwai su da babu duk ɗaya ne, ba su san Allah ya halice su, ba san suna karkashin wani umarni ko wani shari'a ba. To za mu takaita a nan lokaci, ya riga ya gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya saka malan da alkhairi. Na'am. Agrabakallah, mai tambaya na farko yana cewa wai bambanci tsakanin itikaf da khalwa.
A itikafi da khalwa hukuncinsu yana haduwa kuma yana rabuwa, ta inda suka rabu itikafi ana shiga musamman saboda ibada, saboda haka ne ba a yin wani abin da ba ibada ba ne cikin itikafi. Ba zai yi a itikafi a baka darnin sauka 12 ka kinkimo darnin ka shigo da shi itikafi kai sauka 12 ba. Za ka yi yin sauka 12 cikin itikafi da niyyar ibada, ka karanta Qur'ani saboda ka kusanci Allah subhanahu wataala da wannan shi ne za ka. Saboda haka ba za ka ɗauko littattafan ilimi ka zo ka yi ta nazari a cikin itikafi ba. Ilimi din koda wani abu ne da ya shafi ibada, baya daga cikin ibadun da ake so a yi su cikin itikafi. Sannan abin da ake so kawai karatun Qur'ani dan Allah, ba dan wata bukata taka ta kanka ko wasu bukatun wasu ba. Za ka yi haidala, za ka yi istighfari, salatin annabi da nafilfili su ne kadai manufarsa, shi ne ka kusanci Allah subhanahu wataala, ka samu taskiyatun nafsi, ka samu sarkin zuciya, ka zamo cikakken dan adam. Wannan shi ne itikafi. Sannan kuma khalwa, akan iya shigan khalwa saboda wasu bukatu na duniya. Domin haka ne zaka ga annabi Zakariya alaihi salam ya yi khalwa kwana uku saboda bukata ta duniya ya samu da ba shi da da. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa salasata ayyamin illa ramza, ko salasa layalin sawiya, kwana uku yayi dan ya samu da
da wanda zai kamanci Maryam da yare neta. Haka na annabi Musa alayhi salatu wassalam yayi khalwa kwana 30 aka cike da 10 ya zaman to kwana 40 wato mamna hadi 20 fatamma miqatu rabbi 40 layla. Haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama a gharu Hira, in ka duba hadisi na biyu a cikin sahihul Bukhari, hadisi na farko a sahihul Bukhari hadisin innamal a'malu binniyat, hadisi na biyu hadisin Hisham wanda Aisha ta rawaito manzo sallallahu alaihi wasallama dabda shekarunsa su cika 40 yakan iya daukan guzuri a gun sayyida Khadija ya shiga gharu Hira, sai tace yatahannasu fihi ay yata'abbad atahannasu ata'budu dan yayi bauta. Sai tace iddata layal, wasu darare masu yawa idan guzurinsa ya kare zai je ya dauko ko a kawo masa ya ci gaba. Shi yasa tace yakhulu fi gharu Hira, yakhulu din nan anan ne aka dauko khalwa din, ana cewa khala yakhulu khalwan khalwatan, ma'ana khalwa din masdari ne na khala yakhulu. Saboda haka duk mutumin da yazo yace maka khalwa bid'a ce, to yana qariyata wannan hadisi na biyu cikin sahihul Bukhari. Sannan farkon abin da manzon Allah ya fara yi gabanin komai shine khalwa, kuma sannan khalwa daban take da itikafi. Khalwa ana kebantuwa inda ba a ganin ka, ka buya a daki kai kadai kai. Itikafi cikin masallacin nan ku dari za ku iya yi, kowa ya zauna gun zaman sa yayi ibada. To saboda haka akwai itikafi, akwai itizali, akwai khalwa. Itikafi shine wanda muka yi magana akai, khalwa kuma ita ce wacce muka yi magana akai. Itizali kuma bambancin itizali da khalwa, koda a cikin mutane ka kasance, karka kasance tare da su cikin hirarsu, kawai ka zauna shiru kana wurdinka suna hira baka sanya baki, wannan shi ma wani nau'i ne na khalwa. Kana wurdinka karatun Qur'aninka suna ta hiransu ta siyasa ta abubuwa ba ruwanka, wannan shine itizali. Shi itizalin da khalwan duk jaizi ne. Imam Nawawi ya musu babi cikin Riyadhus Salihin, to saboda haka yazo a cikin Qur'ani wa izi tazaltumuhum wama ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi haka falan ma tazalahum kuma ya'buduna a kissa ta annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. To saboda haka wannan shine yake bambanta tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu. Na'am
mai tambaya na gaba yana cewa malam, menene hukuncin matar da take shayarwa a Ramadan? Hukuncin matar da take shayarwa a Ramadan, tana shayarwa
a matar da take shayarwa a hukuncinta za ta aje azuminta sai ta dinga awu. Wannan awu mudu shine a matsayin azumin da take yi. Sannan kuma malaman malikiya sabanin da suka yi, shin wannan awu yana maye gurbin azumin ne kai tsaye ko kuma yana maye gurbin azumin ne wacin gadi, yadda bayan ta yi wannan awu bayan Ramadan za ta rama? Suna da kauli guda biyu, amma kauli sahihi daga ciki shi wannan awo din, masu rekodin su bari, muna rekodin na insha Allah. In kana so karatun da aka yi yau, gobe in ka zo shi mai rekodin zai tura ma, muna rekodin kuma ana sa gidan rediyo ma. To saboda haka wannan azumi, wannan awon da ta yi, to wannan awon shine matsayin wannan azumin. Saboda haka yadda ba a hada alwala da taimama, haka nan ba a hada wannan awon kuma da azumi. In kai taimama maimakon alwala kai, in kai wannan awu mudu daya maimakon azumin kai, ba a hada su. Na'am.
Wannan yana tambaya game da masu training na police ko soja a cikin Ramadan, za su iya ajiye azumi? Masu training wanda za su yi aikin soja ko aikin police a cikin Ramadan ya halatta su soke azumi?
A uzurruka waɗanda suka shafi shari'a, wani uzuri daban wanda ba shari'a ba baya saukar da shi, a lura da wannan sosai. Cewa za ka je training cikin watan Ramadana na police ko na 'yan sanda, in kai azumi ba za ka iya ba ko kuma zai baka wahala wannan ba zai zama to hujja ba saboda manufofi ne biyu suka hadu na ibada da kuma bukata ta duniya to a wannan lokaci bukata ta duniya za ta zo ta yi kasa to domin haka hukumomi na musulmai sune ya kamata su soma baki akan wannan lamari cewa duk wani abu da ya shafi horarwa na ƴan sanda na soji da duk ayyuka wannan da suka shafi aikin gwamnati mai wahala wanda musulmi ba zai iya yin su ba hukumomi su soma baki ko ƴan majalisa su yi dokan da zai hana yin su a cikin watan Ramadana wannan shine halli kawai amma cewa saboda wannan training na aji azumi na au saboda sana'a ce ta wahala ina fita jeji in saro itace in sayar wannan zai sa bazan iya yin azumi ba ko azumi zai ban wahala wannan duk baya zaman to hujja kenan itacin da zaka sayar 3,500 shikenan ya maye gurbin azumi su kutun na watan Ramadana ba zai kai ba ku duba hatta marasa lafiya Allah subhanahu ta'ala cewa yayi wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna wanda aka ba su uzuri aka ce su aje azumin ma aka ce su yi azumin shine yafi musu alkhairi na'am
wannan yana tambaya game da mai bin kasau mutum ne zai yi sallah cikakkiya kuma sai ya zo ba wanda yake yin kasau to ya hukunta mai yake shi yana yin sallah cikakke so kuma yi ruwan da yake yin kasar
jaizi ne idan mutum yana kasaro ka bi shi saboda ana cewa kullun ala sunnatihi idan yayi raka'a guda biyu ya ce assalamu alaikum shikenan sai kai ka mike ka cike dama abinda aka yi magana akai wato shi wanda yake kasarun ne ya bi wanda yake cikewa akan wannan ne shi ma jaizi ne sabanin da malamai suka yi shi ne a ina zai yi sallama zai jira ne sai limamin ya gama rukuin guda hudu yayi sallama shi ma yayi sallama ya kasance kullun ala sunnatihi shi yayi limamin sa yayi raka'a hudu shi yayi raka'a biyu ya jira limamin sa sai da yayi sallama tukunnan shi yayi sallama wannan kauli na ɗaya daga cikin kaulolin malikiya wanda mai muktasar ya kawo kauli na biyu kuma idan limamin in yayi raka'a guda biyu shi zai yi sallaman sa yayi tafiyarsa ma'ana wannan ya fita a ka'ida amma da ake cewa duk mamun da yayi sallama kafin sallaman limamin sa sallarsa ta baci to an cire wannan mas'ala a cikin wannan ka'ida amma suka ce dalilin da yasa aka cire wannan mas'ala a ciki saboda sallar ta yi kama da sallata salatul khawfi sallah na mayaka ta yi kama da wannan yadda a sallah ta masu yaki idan limami ya yi raka'a guda biyu da ta'ifa ta farko to za su yi sallama su yi tafiyarsu au ko za su cike wa kansu su yi sallama su yi tafiyarsu ba za su jira sallaman limami ba suka ce wannan shi ma haka ne sannan kuma wasu daga ciki suka zo suka ce a lokacin da shi limamin ya yi raka'a guda biyu sallar shi mai kasarun ya rigaya ya cika to shi wannan wanda yake yin wannan kasaru din to a wannan lokaci kawai zai sallamarsa kawai ya yi tafiyarsa to da wannan ne aka yi sabani amma kasancewa wanda yake mai kasaru wanda yake cikewa ya bi mai kasaru wannan wadihi ne idan mai kasaru ya yi sallamarsa shi kuma kawai sai ya tashi ya cika na'am
to tambaya na ƙarshe yana cewa menene hukuncin wanda yana gani ana sallah shi ba zai yi ba sai an idar sai kuma ya zo yana shi daban yana gani ana yin jami'i shi ba zai ba sai an idar ya zo yana shi
in dai ba shi da wani uzuri da ya hana shi sallah wani lokaci misali mutum ne ya yi sallah a wani masallaci ya zo masallacin nan sauraron tafsiri sai ya tarar ana sallah na asar sai ya zauna a gefe da Allah za tume shi ya ƙi yin sallah tare da jami'i kaga shi kuma yadda ya yi sallar tukunna yi
kuma jami'i yayi yazo da shi kadai yayi zai iya maimaitawa a jami'i. To akwai irin wannan, idan ba shi da uzuri irin wannan to abu ne wanda yake haramtacce, wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa suna tuhumar duk mutumin da baya hadartar sallan jami'i da munafirci. Haka sahabbai suka ce zamanin manzo Allah duk wanda ba maganin sa a jami'i to muna tuhumar sa da munafici. Tanan muke gane munafikai. To saboda haka baka da uzuri irin wannan a ce baka shiga cikin jama'a yi sallah, to wannan munafirci ne. To saboda haka ne wannan tabi'a sai ya dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ga director muna tare da shi malamin takatanku sai ya cika mana da addu'a.
Yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alaihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin. Allah ubangiji ka ji kan mu, Allah ubangiji ka ji kan iyayen mu, Allah ubangiji ka ji kan malaman mu, Allah ubangiji ka yawaita mana irin su malan da amsaluhum kankanin mu, Allah ubangiji ka kara masa lafiya, Allah ubangiji ka kara masa lafiya da kusanci, Allah ubangiji ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci, Allah ubangiji ka kare mana garuruwan mu da dukkan garuruwan musulmai daga dukkan abubuwan da yake damun mu, wannan damuwa da kuncin rayuwa da ake ciki, Allah ubangiji ka kawo mana sauki, Allah ubangiji ka yaye mana, Allah ubangiji ka yaye mana, Allah ubangiji ka yaye mana ba dan hadin mu ba. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.